بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم الدعوة أن يمتي نسرة جوة رمضان إجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبود أريه دو أربعين دبقي قد سيدي جي درانر عشرين دشدة جوة بيو شكرا تدبود بيو دا عشرين دشدة تميلادية كذاني مجلسي نسرة cikin majalis mu na tafsirin alqur'ani wanda muke yi a wannan cikin watan ramadan a wannan masallaci na alqur'an a wannan gari namu na Kano. Allah ya kara mu wannan gari sirri da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi. Yau insha Allah zamu tashi suratul ghafir ko suratul mu'min ko suratul hamim almu'min. Amma kafin nan ga tambaya biyu da aka turo, wanda yake dan Allah assalamu alaikum, dan Allah malam ayi min karin bayani dangane da kunna turaren wuta a halin mutum yana azumi kuma ya shafi hayakin. Allah ya ji kan hajjia ya kara malam lafiya, amin. Mun yi bayanin hukuncin turaren wuta da mai azumi da cewar shi turaren wuta sa shi ba laifi bane da jin kanshin sa, amma shakarsa shine akwai malamai da suka karya azumin wanda ya shaki turaren wuta saboda yana da jiki ana jin sa a cikin makogoron aka shake shi. Dan haka waɗansu malamai suka karya suka ce wanda yake shakarsa to wannan azumin sa ya kare. Akwai malamai da suka ce a'a, ai ba jinsin abinci bane, ba kuma nau'i ne na abinci ba, don haka babu laifi ko da mutum ya shake shi din. Al-ahwaq, mafi tsantseni shi ne mutum ya guje shi, musamman shakarsa din ko shiga wajen da hayakin yake tashi. Amma idan bayan an sanya shi ya turaren aiki an cire shi daga ɗakin, babu laifi ko da rani, amma a sanya shi yana hayakin. Sannan mutum ya shiga ɗakin yayin da hayakin yake nan, to a hakika wannan zai iya cutar da azuminsa, musamman saboda asali waɗanda suka ɓata azumin nasu sun gina ne azumin wanda ya haka, sun gina ne akan asali sahihi shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda koyaushe in muka zo wannan jaba muna yawan fatin hadisin Laqit ibn Sabira, inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi wa balig fi lisin shaq illa an takuna qa'ima, wato kai ita matuƙa wajen shakar ruwa wajen alwala sai in kana azumi, har da ruwan da ake shakar ta hanci ba abu ne wanda yake zai zamanto yana da sifar abinci ba ko mai kosarwa ko da mun tsaya da wannan sifar. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin abin da zai sa ka shaki ruwan har ya wuce ta makogaranka, saboda isa matuƙa wajen shaƙa yayin da mutum yake azumi. Inda ba azumi ba ana so mutum ya isa matuƙa wajen shaƙar ruwa a hancinsa, amma in a cikin azumi ne to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce banda lokacin. To kaga wannan ya nuna kan cewar abin da yake shiga cikin makogaro ta hanyar hanci za a guje shi, to kuma turaren wuta yana shiga cikin makogaro ta hanyar hanci. Na haka bisa wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a guje shi. Amma a ce wanda ya haka din sai ya rama azumi, to wannan yana buƙatar ƙarin dalili mai ƙarfi kuma yanda ya zo a fasaro ɗin malamai Aziz bin Baz yana cewa bai ɓata ice ba za a ce wanda ya haka ba sai ya sake azuminsa, amma al-ihtiyar tsantseni shi ne mutum ya guje shi. Sannan shi kuma wannan ya ce Allah ya ƙara mana lafiya da nisan kwana da imani amin yake ba wata bayar Allah ce tana driving wasu yara suka biyo one way suna guje-guje a babur sai ta buge su mutum ɗaya ya rasu bayan kwana ɗaya kuma ɗaya ya ƙara rasuwa to wasu sun ce azumi 60 za ta yi wasu kuma sun ce 120 za ta yi cin wanne ne ya inganta Allah ya ƙara wato shi azumi 60 da ake yi kafara ce a kan mutum ya zamanto sanadi na wato fitar rai to kuma kowane rai yana da wannan alfarma saboda haka da adadin rayukan da suka rasu sakamakon yadda mutum ya zamanto shi ne sabbaba salwantar ransu to da adadin kafarar da zake saboda haka azumi 120 za ta yi sai dai ba dutara ba za ta iya yin 60 da huta in ta da ƙara samun ƙarfi ta sake yin wani 60 ɗin to kuma Allah ya sa mai zamanto mata kafara
inda yana cikin tafiya wani zo a guje ya faɗa masa
mutumin da yake cikin tafiya wani ya fito a guje ya zo ya faɗa masa in ta gabanta ne ya faɗa masa to wannan kafara ta hau kanta amma in ta bayansa ne ko ya ce ko ta kuɗinsa bai gani ba wannan jinin hadar ne babu komai amma in ta gabanta ne a wannan wanda yake tafiya a kan abin hawa yana da haƙƙin duk abin da yake gabansa saboda haka ko da ya taho a guje bakatan ɗin ya zo ya same shi wannan zai ɗauka musiba sai Allah ya ɗauko masa domin sai mutum wanda yake nuna wajabcin a rinka tasa tsantsan yayin da ake son abin hawa amma in ta baya ne ya zo ya same shi ko ta kuɗi wannan babu komai ya zamanto jinin hadar ne ko da yana ganganci in dai ta gaba ne in dai ta gaba ne saboda za ka iya kaucewa saboda za ka iya kaucewa wani lokaci mu a nan ba a yi ban sani ba ko suna yi amma dai na san a ƙasar Saudiya su suna yi idan aka samu wannan suna zuwa su gwaje-gwajensu su nuna cewar ga wato ga kowa gudunmawa da ya bayar a kan salwantar ran a ce ga miƙidarin kuskuren wanda aka kashe ga miƙidarin kuskuren wanda ya buge za a iya cewa ana misali cewar wannan abin da ya faru su da suka zo su ne suke da laifi kashi 70 cikin 100 alal misali to wannan zai yi amfani wajen diya sai a ce wajen diya zai biya diya wato zai biya diya kashi 30 cikin 100 inda kashi 70 cikin 100 kuskurenta ne wannan sai ta zamanto diyar hadar ce za ta fi a banza jini ne wanda ya tafi ba za a biya masa diya ba amma 30 cikin 100 wanda yake shi ne gwargwadon kuskuren wanda ya buge ɗin to sai a kasa diyar kashi 100 ya biya kashi 30 cikin 100 amma kafara ba ta karkasuwa kafara tun da shi wannan ya riga ya rasa ransa kuma wannan waƙi'a ta afku a hannun wanda dalilinsa ne haɗuwar dalilinsa ne ya zama ransa ya fita to sai ya yi kafara don ko su a can haka suke idan aka raba rabo ɗin zai yi amfani wajen kuskure wajen biyan diya to ko nan ma na san ƴan sanda an ce suna yi su ce ga wanda yake da laifi ga wanda yake ba shi da laifi watakila kuma ma suna kasa laifin su ce ga kasan laifin wanda aka buge ga kasan laifin wanda ya buge duk wannan zai yi amfani wajen biya amma baya amfani wajen kafara domin kafara bata kasuwa ake rabin kafara rubu'in kafara babu asali a cikin shari'a na in wanda aka kace ya yi ganganci za a ce ya kashe kansa ba za a ce ya kashe kansa ba kashe kai shine mutum ya je ya kashe kansa da kansa ya san cewa kashe kansa zai yi amma ganganci yana tuƙin ganganci saboda ya samu sabuwar mota ko kuma bai saba tasa irin wannan motar ba saboda haka yake tuƙi na ganganci sannan ba za a ce ya kashe kansa ba sai dai ya yi wato ya jefa kansa cikin halaka ya jefa kansa cikin halaka na
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار
سورة غافر وانا اتاكي سورة كفركو بجسكين سورة عند اتاكي موسو آل حامين إيان الحامين يقول تنشي آل با انفاني بشي سيجا من الدرجة za ake ahlu fulan iyalin wani ahlu za ake amma in mai daraja ne sai ake ahlu kamar yadda ake cewa ahlu muhammadi sallallahu alaihi wasallam iyalin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ake ahlu muhammadin ba sallallahu alaihi wasallam ana cewa ahlu baitihi amma ba ake ahlu muhammadin ba sallallahu alaihi wasallam al'adun larabawa saboda haka saboda girman waɗannan surori aka ce musu alu hami surori ne guda bakwai kowace daga cikin su ta fara da hami waɗannan harufa guda biyu daga cikin al-huruful mukaffa'a to ita wannan sura ana ce mata hami al-mu'min ana ce mata hami al-mu'min wato hami da take ambaton kissar mu'minu ali fir'aun wanda kissa za ta zo a cikin wannan sura domin ya zo a hadisin Tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara'a hamim al-mu'min man qara'a ayat al-kursi wa awwal hamim wa awwal hamim al-mu'min usima dhalika al-yawm min kulli su wanda ya karanta ayat al-kursi da kuma farkon wato hamim al-mu'min ya ambace ta da wannan suna za a amintar da shi daga dukkan mummuna a wannan rana wata riwayar kamar yadda ta zo wanda ya karanta ta dina yusbihu hukiba bihima hatta yumsi wanda ya karanta lokacin da ya waye gari za a tsare shi da waɗannan guda biyun ayatul kursi da farkon hamim din nan har yamma waman qara'a huma hina yumsi hukiba bihima hatta yusbih wanda ya karanta su yayin da yamma ta yi za a tsare shi da su saboda su har sai ya waye gari wannan hadisin Tirmidhi ya ruwaito shi sai hadisi ne gari domin hadisi ne da ba a san shi ba sai ta hanyar Abdurrahman ibn Abi Bakr ibn Abi Mulaika al-Mulaiki wanda ake ce masa al-Mulaiki wanda malamai suke sabani akan karɓan hadisin ka kuwar shi karɓan hadisin sa mafiya yawa sun tafi a kan cewa mai rauni ne wajen haddasa da kuma da yake ya kaɗe shi da shi shi yasa a cikin manyan malaman hadisi suka rauna da hadisi to amma karatun ayatul kursi da safe suna da shahi daga hadisin abi huraira da dai karanta ita wannan farkon suratu amin wato amin al-mu'min kasa da wani shahi da ya tsaya a matsayin cewa wannan wato abu ne wanda za'ifi ne sai dai za a iya amfani da shi wanda za a iya aiki da shi a cikin abubuwa waɗanda suke na faba'il a'mal kamar wannan
to wannan a bisa sabani na malamai wadansu suna ganin tun abun kaunin da ta bani tsanani bane za a iya amfani za a iya shi sama imamu Nawawi ya ambace shi ya ambaci wannan a cikin littafin sa al-Azkar na azkar din safa da yamma duk da Ibn Hajar ya bayyana raunin nasa a cikin takhrijin sa da yayi a ta'idul afkar to shahid anan kun ga sunan ambatanta da al-hamim da hamim al-mu'min yazo a cikin wannan hadisi haka dalika ana ce mata suratul ghafir kamar yanda yake al-Qur'anan da mutanen Maghrib suke rubutu da shi don ce Qur'anan Maghrib ana ce masa suratul ghafir saboda farkon surar da ta kunshi fadin sifar Allah ghafirul dhanbi wato surar mai gafar al-ghafir Allah kenan to ana ce masa suratul ghafir ba suratul al-ghafir ba suratul ghafir wato wato sunan da ake ambaton ghafirul dhanbi haka da haka dalika ana ce mata na'am suratul ghafir da suratul hamim al-mu'min waɗannan sunaye sune waɗanda sune daga cikin waɗanda suka zo wajen ambaton sunan wannan surar sune dai suka shahara ana kuma ce mata suratul qawl saboda cewa da yazo a ciki zif qawl ana ce mata haka sunaye uku dai haka malaman ilimin alqur'ani suka ambaci waɗannan suraye da sunaye daga ciki wanda yazo a cikin hadisi shine suratu hamim al-mu'min to ita wannan sura kamar yadda muka ambata ita ce sura ta farko daga cikin suraye surori da suka fara da hamim waɗannan surori waɗanda suka fara da hamim wato ana ce musu al-hamim ana ce musu kuma al-hawamim ana ce musu al-hawamim yazo a cikin sahih al-bukhari da hadisin abdullahi bin mas'ud yana cewa na san al-nabai suna surori masu kama da juna inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake hada su wajen Allah in ya karanta wannan sura a raka'a farko to ga surar da zai karanta a raka'a ta biyu dake ta ƙarshen su sune suratain min ali hamim surori biyu daga ali hamim to a wata riwaya ce ya tsara su da cewa sune hamim ad-dukhan da amma ya tsaalu to annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada su ya karanta su tare to a cikin sallah waɗannan annaba'ir din Ibn Hajar ya jibiye su ya ambace su a cikin sharhin wannan hadisin a cikin sharhin sa na Fathul Bari a cikin sharhin sa na Fathul Bari a cikin kitabul fada'il al-Qur'an ita hamim ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam abinda ya zo na falalata daga al-Muhallab ibn Abi Sufra ya ce naji wanda ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa in buyitum falyakun shi'arukum hamim la yansaru idan wato aka far muku cikin dare kuka cakuɗa da juna ko kasa gane waye naku waye ba naku ba to alamarku ta zamanto hamim la yansaru wato wannan ita ce secret inda annabi sallallahu alaihi wasallam sirrin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su na su gano junan su idan suna cikin yaki alamar cewar kai ahli ne wato kai kana cikin sahun mu'minai to a ce a ji kace hamim la yansaru annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji mu to shine ɗaya daga cikin shurra na wannan hadisi kamar yanda Fairuza Badi ya ambata a Aunul Ma'bud ke cewa wannan ishara ne ga cewa waɗannan surori mabuɗin nasara ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan yace hamim la yansarun hamim ba za a ba su nasara ba to shi yasa zaka samu a cikin addu'o'i da suka zo irin waɗanda kamar sarkin musulmi Muhammad Bello da ma shehu abdullahi yayi ishara da yasa a cikin tazinul waraqat a cikin addu'o'i da suka rinka yi wanda suka samu taimakon Allah wajen yaƙokin su shine addu'a addu'o'i da aka samu daga magaba daga waɗansu malamai suna yi wanda a cikin su akwai yin addu'a da hamim din musamman ma wannan hamim din
hamim 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 la yansurun da hamim tanzilul kadim min allahil azizil alim hal yazwa da ilayhil masir
domin neman taimako da neman samun rinjaye akan abokan gaba to wannan sai ya samo asali ne daga wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gaya musahabbai cewa idan wato aka far muku cikin dare to ku faɗi wannan in kun haɗu da juna don ku gane waye naku waye ba naku ba to kuma a cikin faɗan sai ya zama to ya kunshi mabuɗi daga cikin mabuɗin samun nasara mabuɗi daga cikin mabuɗin samun nasara an ruwaito daga Abu Darda sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Uwayr ibn Ajlan ibn Kathir ya kawo shi daga daga cikin abubuwan da ya dauko ne cikin faza'ilul Qur'an na Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam yake cewa haddathana Mis'ar ibn Kadam amman haddathahu to akwai inkisari daga wanda ya bashi labari أن رجلا رأى أبا الدرداء ونمتن ياجا أبو الدرداء رضي الله عنه يبني مسجدا ينجن ونمسلاتي فقال له ما هذا في كنينين ون فقال أبنيه من أجل آل حاميم يتي إنا جنا شيني سبودا دومن سرور آل حاميم وتجنة غير إسرات سرور آل حاميم وقد يكون هذا المسجد في ابن كثير يتي وقد يكون هذا المسجد الذي بنى وقد يكون هذا المسجد الذي بناه أبو الدرداء رضي الله عنه هو المسجد المنسوب إلى داخل قلعة دمشق زي يا كسن شو وانا مثلا كندا أبو الدرداء يجينا شيء شيء مثلا كندا أكي نسب تاشي أكين واتو قلعة وجن وجن دا ذاكرو سكي شجاع bayan da tsari ga gari kuma su ta rinka korar mayaka in su zo dannowa cikin gari to kamar kun san ake ganuwa akan yi wani waje kuma a cikin ganuwan wanda za a sanya dakaru a wajen wannan wajen shi ake cewa qal'a shi ake cewa qal'a da turanci shi ake cewa fortress inda mutane ake shiga to a birnin Damascus su sai Ibn Kathir sun samu wannan akwai masallaci a cikin wajen shi ne Ibn Kathir yake cewa la'alla wannan masallacin da yake cikin wannan wajen shine wanda Abu Darda ya gina shine wanda Abu Darda ya gina wa qad yakunu siyamatuha wa hifdhuha bi barakatihi wa barakati ma wudi'a lahu sayu kare wajen ita al-qal'al wannan wato mafakar duk kuma wajen wato ba da kariyar wannan ganuwar da aka yi tsare ta da kiyaye ta da albarkar shi Abu Darda da kuma albarkar abin da ya sa a ciki wato shine na yawan karanta Alu Hamim a wajen yace fa inna hadal kalam wannan magana tana yadullu ala an-nasr ala al-a'da wani yana nuna samun nasara akan bayan wato akan makiya karatu Alu Hamim yana kawo nasara akan makiya yace kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd al-ghazawat fi ba'd al-ghazawat bi ashabihi fi ba'd al-ghazawat wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masahabanta awani yaki daga cikin yaqoqi in buyitum al-laila faqulu hamim la yansurun fi riwayatin la tansurun in aka farbu ku cikin dare to ku ce la hamim la yansurun kuma la tunsarun ba za a ba su nasara ba ko kuma ba za ku samu nasara ba da ku gaya ma abokan gaban haka mai shi sai ya zo shi da riwayar faqulu badalan min falyakun shi'arukum alamatu alamat da za ku gane juna ala ayi hali kun ga wannan shine aka samu malamai suka yi aiki da shi musamman malamai waɗanda suka shiga cikin fagen yin jihadi kamar Shehu Usman da Shehu Abdullahi da Shehu Sarkin Musulmi Muhammad Bello a cikin yaƙoƙi da sarrin ɗaya domin ɗaukaka addinin Allah sun yi istinadi da addu'o'i da suka rinka yi kan Allah ya ba su nasara akan abokan gaba inda ba yawa gare su ba karfi gare su ba kuma suka zo suka fuskanci dauloli waɗanda sun dade a cikin mulki suka fuskance su da yaki Allah madaukakin sarki kuma ya ba su nasara albarkacin wato tawassuli da suka rinka yi da addu'o'i waɗanda suke na surace-surracen da ke cikin Alƙur'ani mai girma. To sai mu shiga ita wannan sura makkiya ce, sura ce da aka saukar da ita a Makka bil ijma. Kuma abinda ta kunsa ta kunshi bayanin shika-shikan imani na cewar Alƙur'ani mu'jiza ne da kuma raddi akan makirai da suke yin mujadala da Alƙur'ani domin su wato buce haccen gaskiya da kuma tabbatar da manya-manyan halittun Allah wanda yake ake neman da mai imani da shi yana daga cikin jumullar imani da gaibu, wanda imani da gaibu yana daga cikin shika-shikan imani, daga cikin imani da gaibu kai imani da abubuwan da Allah ya ambata wanda ya buya a gare mu kuma ba mu da wani dalili na gaskatawa kun ba abinda Allah ya gaya mana ba, wanda daga cikin wannan akwai hamalatul arsh, mala'iku da masu dauke da al'arsh, mala'iku masu dauke da al'arsh wanda ambaton su ya zo a cikin wannan sura. Haka zalika da kuma wato isar mu'minu ali fir'aun, mu'minin da ya imani daga cikin mutanen fir'aun domin ya zamanto a aya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da mu'minai akan maimakon Allah madaukakin sarki da yake bawa bayinsa yayin da suka fawwala al'amarinsu ga Allah, tunda a cikin kissar akwai wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad, da kuma surar ta nuna karfin addu'a da kan cewa alƙawarin Allah ne in dai aka roke shi sai amsa, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sannan ayar, sannan surar ta bayyana kuma abinda zai sa kafirai su izina da al'umomi da su gabata gabanin su, cewa an samu al'umomi manzanni sun zo ma al'umominsu sai mutanen manzannin suka rinka alfahari da abinda suke da shi na ilimi, suka kiyarda da annabawa abinda suka kasance suna yin izgili da shi ya zo ya kewaye su yayin da suka ga wato rukun Allah ya zo, sai a lokacin ne suke cewa amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen lam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalika alkafirun, cewa wannan ita ce sunnar Allah da waɗanda suke ƙaryata manzanni ba wani abu ne yake sanya su suke ba, suna ganin sun fi abinda suke a kai wasu abin da yake wajen manzanni suka yi fariya. Saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya halakar da su yayin da suka ga azabar Allah, to lokacin nan suka ce sun yi imani, Allah ya ce imaninsu ba zai yi amfani su ba yayin da suka ga azabanmu, wannan ita ce al'adar Allah. To akwai tunatarwa, sunar ta zo ta tunatar da mu da al'adar Allah, sunnar Allah shi ne kan cewa yayin da azabar Allah ta sauka imanin wanda da bai imani ba ba zai amfani, wanda kuma duk ya kasance a cikin kafirci asara za ta tabbata a gare shi. Saboda haka da wannan abun surar ta kare da wa'azi surar ta kare. To wannan shi ne a taƙaice saƙon abin da surar ta kunsa bisa al'adar surorin Makka da tabbatar da shika-shikan imani. Allah ta'ala ya ce hamim, wannan suna daga cikin alhuruful muqatta'a da Allah ne kaɗai ya san ma'anarsu. Amma waɗansu malamai sun ce wannan suna ne daga cikin sunayen Allah, saboda fassara hadisin hamim layin sauro sai zamanto hamim ya kamar wato cewa ake ya Allah layin sauro kar a ba su nasara, waɗansu sun fassara da wannan. To amma ba a duk da yake ana tawassuli da shi a matsayin lafazi na Alƙur'ani a roƙi Allah da shi, amma ba za a yanke a kan cewa suna ne daga cikin sunayen Allah ba in ba da abin da yake isharar tabbas a kai ba. Amma waɗansu daga cikin salaf
sun yi istinbadi daga wannan hadisin cewa wannan suna ne daga cikin sunayen Allah amma kasancewar wato zance ne daga yana daga cikin kalmomin Allah ana rantsuwa da shi ana kuma istishfa'i da shi neman taimakon Allah da shi za ka iya za ka ce Allahumma bihaqqi hamim Allah ina roƙonka saboda hamim kai mun kaza domin kamar take ne ina Allah ina roƙonka bi ayatul kursi kuma ina roƙonka bil qur'an makamancin wannan to in ma sunan Allah ne kamar yadda waɗansu suka ce in ma ba sunan Allah bane dai ana istifam ana yi ma Allah magiya da shi sannan Allah ne kaɗai ya san ma'anar wannan kamar yadda yake abinda dukkan malamai na magabata suka tafi a kai cewa waɗannan harufa Allah ne kaɗai ya san ma'anarsu illa kan cewar harufa ne da ake buɗe da Allah ya buɗe surori da su don kuka kula ba inda waɗannan harufa suka zo a tsakiyar sura kowace suna zuwa ne a mabuɗin surori kamar su alif lam mim da sauransu to hamim ma suna daga cikin wannan su guda bakwai tanzilu amma kuma kowanne daga cikinsu yana ishara a kan cewar abin da yake biyo baya bayan an ambace su shine tabbatar da mu'jizancin alkur'ani cewa alkur'ani gagara koyo ne gagara ba da ne gagara zuwa da kamar sani wanda yake nuna izzar alkur'ani da kasancewa Allah ne kadai ya isa ya saukar da shi to shi yasa in aka ambace waɗannan harufa sai ga abin da zai biyo baya abu ne da yake nuna girman alkur'ani to wannan aya da ta biyo baya ma haka ta nuna Allah yake tanzilul kitabi min Allahil azizil alim saukarwar da littafi min Allah daga Allah ne al-aziz babwayi al-alim da isa matuƙa wajen sani wato Allah ya tabbatar da saukar da alkur'ani daga Allah ne shi yasa waɗansu suke ganin hamim ɗin rantsuwa ce wato kamar Allah ya ce ne hamim na rantsi tanzilul kitabi min Allah saukar da alkur'ani daga Allah ne wato Allah ya rantsi daga wato kamar Allah ya rantsi kun ma ko ba a ɗauke shi a matsayin rantsuwa ba to dai tabbatarwa ne daga Allah cewa saukar da alkitab wanda yake shine alkur'ani kun ga wannan shine sunan da ya suna mafi yawa a cikin alkur'ani da sunan alkur'ani alkitab littafi daga Allah yake ya sifanci kuma daga cikin sifofin da ya faɗa a wajen saukarwar ya ambaci waɗannan sifofi guda biyu al-aziz mabwayi wato ya buwaya da wani ya zo ya ce shi ne zai saukar da abin da ba Allah ne ya saukar ba ya ce shi ya saukar da shi kuma Allah ya kyale shi Allah ba zai kyale wannan ba shine al-izza shine wajihin sifanta Allah da izza ana buwayarsa ta hana wani ya ce zai zo ya saukar da alkur'ani a matsayin ya saukar da wani littafi tamkar alkur'ani kuma ya tafi a cewa alkur'ani na farko dai ba zai ba shi balagar ya yi ba kuma idan har ya yi Allah ba zai kyale shi ba domin Allah ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma la qata'na minhu al-wasil da a ce abin a kaddara abin a kaddara ba mai yiwuwa bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirkira ma Allah karya da a ce zai kirkiri wata magana ya dingina ya zuwa gare mu da Allah la akhadna minhu bil yamin da mun danke shi da karfi wala qata'na minhu al-wasil da kuma mun yanke masa igiyar wato jijiyar da take kai jini zuwa kwakwalwarsa wato da Allah madaukakin sarki ya halakar da shi wato inda a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba da gaske alqur'ani aka saukar da shi ba Allah ba zai kyale shi ba domin ƙarya fure take ba ta aya abinda duk Allah ya kyale ya tabbata wannan ya nuna aya ne akan cewar Allah ya yarda musamman abinda aka danganta zuwa gare shi to shine wajihin cewa al-aziz wannan kuma al-alim masani ne cewa ya san mai gaskatawa ya san mai ƙaryatawa kuma ya sani da saninsa aka saukar da alkur'ani ba abu ne aka yi wanda yake bi sani ba kuma sannan mai cikakken sani ne saboda abinda alkur'ani ya kunsa na ilimin da ba wanda zai iya zuwa da shi sai mai cikakken sani
ولا ينبئك مثل خبير wanda zai bada labarin al'ummi da suka gabata kuma abubuwan da za su zo har zuwa tashin alkiyama illa wanda yake alimul ghaibi was shahada sannan kuma sifa ya ci gaba da yi makansa kirari yake ghafiriz zambi shine mai gafarta zunubai wato shine mai gafarta nan albambi zunubi amma abinda ake nufi jinsi jinsi na zunubai Allah madaukakin sarki shine mai gafarar zunubai da wanda duk ya tuba wato mai fitirce zunubai ga mu'mini ne ne al-ghufran shine fitircewa kuma daga nan ne aka samu al-mizfar kwalkwali kwalkwali da ake sawa ya tsare ka wannan ana ce masa a larabci al-mizfar saboda yasturu ra'd yana fitirce kai daga tsara na takobi ko caka ta maki ko caka ta kibiya to haka nan ma Allah yake zunubai wato in suka bayyana suna halakar da mutum suna tasiri a jikin mutum a fuskarsa a kamarsa a arzikinsa a yanda yake a cikin zukatan mutane a yanda ake kallonsa kamar yanda ya zo a hadisin Ibn Abbas mun sha ambatonsa to Allah ya sifanta kansa da cewa shi ne ya rufe su ne in ya rufe su bi ma'ana ba za su yi wani tasiri ga mutum ba shi ne Allah ya gafarta wa mutum zunubai la a duniya wala a lahira shi ne a nan a hadisin abu huraira radiyallahu anhu yake da munasaba afwan ba a hadisin hadisin abdullahi bin umar a cikin munajatin Allah da bawansa yake cewa Allah azza wa jalla ranar lahira zai ce a tafkuru zamba kaza wa kaza kasa da zunubin nan na kaza da na kaza kasa da zunubin nan na kaza da na kaza sai yaqulu na'am sai ce na'am ya tuna ya rabbi ya ubangiji na sai yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah ta'ala ya ce ana safartuha alayka fid dunya wa ana azkuruha laka alyawm to sai nayi maka fitira na fitirce maka shi a duniya ba wanda ya gani baka san kai ba baka san kai ba wa ana azkuru halaka alyaw mani ayo dan kafarka maka Allah ka ba mu wannan amin kowa akwai irin abin da yayi wanda Allah ne kai ya sani shi sai Allah Allah ya rufe ba zai haka mutum zai tafi da shi har kabari to Allah ya rufa asiri a nan duniya yake to ranar lahira kuma zan gafarta maka to shine gafirin zambi wa qabilu tawbi wani karban tuba Allah kenan wato ni karban tuba komai sabanka in ka dawo ka tuba Allah zai karba dan shaytan ɗaya daga cikin abin da yake halakar da bani adam ya sa musu mummunan zato ga Allah sai ce a tuban mu zuru kake yi kai ka ce ka tuba tun da gaske ne in ka tuba kar ka sake mana amma ka sake komawa ya rama ka hakura kawai ka zo mu tafi haka ne din zai nuna maka kai ya kake yi tuban mu zuru kake yi haka sai din zai riya maka to in ka san cewa Allah qabilu tawbi ne ne karban tuba ne komai yawan zuwa ka tuba din shi yasa ma daga cikin sunayen da ya ambata makanta a cikin alqur'ani cikin asma'ullahi alhusna wa huwa at-tawwabur rahim shine mai yawan karbar tuba bai ce at-ta'ib ba babu sunan ba a ce a cikin sunayen Allah wa huwa at-ta'ib sai dai wa huwa at-tawwab ko huwa wa huwa qabil at-tawbi kuma yanda yazo an ne karbar tuba kaga at-tawb jinsi ne sunan jinsi ne wanda yake am dukkan tuba koda ya karrabu koda ya maimaitu to Allah ne karba shi kuma yanda yazo hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam idan baba yayi zunubi sai ya tuba sai Allah ta'ala ya ce ma mala'iku bawa na yayi zunubi ya san yana da ubangiji wanda yake yin azaba akan zunubi kuma yake karbar tuba ya karbi tuba ya tuba zuwa gare ni Allah ya ce ku shaida na karɓi tuban in ya sake komawa ya sake zunubi sai Allah ya sake ce ma mala'iku wannan magana yazo a cikin hadisin aka maimaita har sau uku in ya sake yi na hudu sai Allah ya ce ma mala'iku ku yi shaida in dai zai yi in dai zai tuba ni kuma zan rinka gafarta masa kuma Allah ta'ala ya ce ya dan adam da zaka zo min da cikin kasa na zunubai ni kuma zan zo maka da cikin kasa na gafara وقابل التوب شديد العقاب اما كون يتننن عقوبه مي تننن عقوبه وجه take mai tsanani akan wadanda suka saba masa mai tsanani akan wadanda suka saba masa ko wannan sifa ce wadda take sabita ga Allah madaukakin sarki ba duk da shi ta zo da figar wato da figar sifa da figar ismul fa'il kamar na qabil tawb me yi kamar yana nuna nan yanzu ko nan gaba a koya shi ba abu ne wanda aka rata ya ci ba da sifa wato da zamani wanda yake iyakantacce dai ta zo da figar suna din mai danta nuni akan fugo don suna yana nuna tabbatuwa to Allah haka yake tabbatacce ne akan wannan shahidul iqab ne tsananin ukuba Allah jalla wa ala wato ukubarsa ba za a iya jure mata ba ba wanda zai iya jure mata saboda tsananin ukuba saboda ukubar Allah Allah madaukakin sarki bai yi ukuba wanda yayi wani daga cikin halitta da zai iya jure mata ba Allah bai halicci wannan azabar ba bai halicci wani daga cikin halitta da zai iya jure ma azabar Allah sawa'un alaina ajazina am sabarna ma lana min mahi to in suka shiga azabar Allah haka za su duk dai dai ne a wajen mu ko mi raki ko mi haƙuri kai raki kai kuka ba za a ji tausayin ka ba kai haƙuri wai kai kana da jimiri ba zai amfane ka ba haƙuri bi tawb to tare da cewa kuma Allah madaukakin sarki shadidul iqab ne kuma sai yace bi tawb ai ma'abucin falala shi Allah madaukakin sarki ma'abucin falala ne afaul shine kyauta wanda take ta falala ne isa akan waɗanda akan waɗanda yake suka san kyautar Allah wato Allah madaukakin sarki ma'abucin wadata ne gabarin kowa kuma mai yawa mai yin ni'ima mai yin ni'ima ta hanyar wanda ya cancanci ukuba din ya kyale shi tunda shi Allah madaukakin sarki ba yana ukuba bane dan ya huce haushi kamar dan adam ai dan adam in ya kamar yadda aka ce yana ramo gayya wanda tafi gayya ciwo abin da yake so kenan an masa ya rama kamar yadda Allah ta'ala yake wa yasfi sudura qaumin mu'minin wato ya sanya sanyi a cikin zukatan kirazan mutane mu'minai ta hanyar cewa waɗanda suka zalunce su ga su Allah ya sallaka su a kansu sun rama abin da suke musu sun karkashe kuma yana da daɗi ka ga wanda ya ka ga yau gashi wanda ya zalunce ka yau gashi ya zo a hannunka wanda ya zalunce ka ta je tana nema a yi mata alfarma ta je da ɗan fayil ɗinka ta je da ɗan fayil ɗinka ya bar ka ta je ka ga CEO ya hana ka shi ne sarkin ƙofa shi ke nan juyin Allah ya kawo sai ga shi wannan masinjan ya zama tokan cewa shi ne masinjan ka yaya zai sai kuma ya za ka ji ya za ka ji sai ga wata ƴar dariya za ka in baka san Allah ba to shi Allah ba haka yake ba shi Allah ba haka yake ba saboda Allah ba shi da bukata shi Allah baya azabar huce haushi shi yasa Allah sai yake duk da yake shi shadidul iqab ne amma kuma bi tawb ba abucin falala ne wanda daga cikin falalarsa sai ya ni'ima na kan cewa kai ne fun amma ba zai azabtar da kai ba shine kamar yadda Allah ta'ala yake ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum sai Allah zai yi da azabar ku kun gode ma Allah kuma kuka yi imani la ilaha illa hu babu abun bauta da gaskiya sai shi ilayhi al-masir ya zuwa gare shi ne makoma take to wannan Allah ya bude wannan sura da wannan kirari ya zuwa gare shi ya zuwa ga shi kansa shi akan kansa ya bi kansa da kansa ya yabi kansa da kansa shi yasa waɗannan ayoyi suna daga cikin ayoyin wato sifatullah ayoyin sifat kamar su huwallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahada huwa arrahmanur rahim da sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwa al azizul hakim lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir huwa al awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim huwa alladhi khalaqa as samawati wal arda fi sittati ayyamin lahu mulku samawati wal ardi wa ila allahi turja'u al umur yulidu al layla fi an-nahar indan dik wadannan sa daga cikin ayoyin sifat wadanda Allah yake makansa kirari to domin shi Allah jalla wa ala ba wanda yake son kirari irin Allah shi yasa yayi bukan sa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake domin Allah shine kadai yake cancanci kirari shine kadai yake cancanci kirari shi yasa idan mutum ya mutu ake masa kirari da san cewa kai a bangon marayuwa ya tafi gatan dawarawa ya tafi mala'iku za su ce to kai ne ka zaɓi wato kai ne ka ga ya tabbata wato ƙarya kawai ake domin da kai ne da baka tafi ba to da haka wanda ya cancanci ceto shi ne Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin azkar sun gama sallah yake cewa lahu sana'u lahu sana'u hasan lahu dinnan a larabcin aka kaddamar da wato harful jar ga damir yana nufin al-qasr wato lahu la li ghayrihi as-sana'ul hasan kyakkyawan yabo gare shi ne shi kadai gare shi ne shi kadai dan shi ne yake cancanta a yabe shi domin shi ne wanda yake a wato ne sifati kamar hakika to sannan Allah ta'ala yake ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru babu masu jayayya a cikin ayoyin Allah sai waɗanda suka kafirta wato ayatullahi anan ana nufin alqur'ani da kuma ba ma alqur'ani ba hatta ayoyin sararin samaniya babu wanda yake jayayya da su akan cewa suna nuni da kadaituwar Allah kamar yadda Allah yake sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq za mu nuna musu ayoyin mu a cikin sassa da kuma a cikin kawukan su har sai ya bayyana a gare su kan cewa alqur'ani gaskiya ne to ba wanda yake jayayya akan ayoyin Allah yayi inkarin shi na alqur'ani da kuma ayoyin Allah da ya sanya a cikin halitta illal ladina kafaru sai waɗanda suke kafirai waɗanda suke sun riga sun sanya zuciyarsu akan ba za su yarda ba domin shi ne ma'anar alladina kafaru wato sun kulle zukatansu ba za su yarda ba ba ma za su yi tunani ba fala ya gurur ka taqallubuhum fil bilad dan haka jujjuya wasu a cikin burane da ya rudar da kai wato jujjuwa da suke wajen rayuwa da yau suna cikin wannan ni'ima gobe suna cikin waccan ni'ima yau suna wannan matsayi gobe suna wannan matsayi yau suna wannan wadaka gobe suna wannan wadaka kar wannan ya rude ka kar wannan ya rude ka fala ya gurur ka taqallubuhum fil bilad wannan ayoyi da dama sun zo a cikin alqur'ani da suke nuna Allah madaukakin sarki yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wala tamuddanna aynaka ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahrat alhayati ad-dunya linaftinahum fi rizqu rabbika khayrun wa abqa Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kada ma ya miƙa ganinsa ya zuwa ga abin da suke da shi na kalkilin duniya domin wanda Allah ya ba su dan ya fitine su to nan domin abinda mutum zai ce shine Allah ya ce ba wanda suke jayayya da ayoyin Allah sai kafiri ga waɗannan suna jayayya da ayoyin Allah amma kuma ga sunan sai jujjuyawa suke a bayan kasa kamar ba su yi ma Allah komai ba Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya damu da wannan inna ma nunni lahum liyazdadu isma wala yahsabanna alladhina kafaru annama nunni lahum khairun li anfusihim inna ma nunni lahum liyazdadu isma walahum azabun muhim wato kada kafirai su tsammanin kan cewa abinda muke musu shirka da shi muna musu shirka muna ba su ne muna ƙara musu ne alheri ne ga sawukan su inna ma nunni lahum liyazdadu isma muna shimfiɗa musu ne muna musu shirka mu tsale su ne domin su ƙara laifi akan laifin su walahum azabun muhim azaba ta kunyatarwa za ta tabbata a gare su to sannan sai Allah ya yi wa'azi ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya tunatar da ya tunatar da mu wannan hakika da Allah yake tsaka da karu da wanda suka kafirta suke dayya da ayoyin Allah yake kaddabar annahum qawmun nuh mutanen annabi nuh gabanin su sun karyata su sun karyata manzon su kamar yanda waɗannan suka karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal ahzabu min ba'dihim da kuma rundunoni to rundunonin mutane da suka rinka haduwa domin su yaki manzannin Allah gaba min ba'dihim bayan mutanen annabi nuh kamar adawa da samudawa da sauransu waɗanda waɗannan Allah ta'ala yake yace ulaikal ahzab ko yace waɗannan sune ahzab kazzabat annahum qawmun nuh wa kazzabat annahum qawmun nuh wa ashabur rass wa samud wa ad wa fir'aun wa ikwanuhu wa ashabul aisati wa qawmu tub kullun kazzaba ar-rusula fa haqqa wa'id surah sad mafa kazzabat annahum qawmun nuh wa ad wa fir'aun dhul awtad وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه اولئك الاحزاب وكان سوني الاحزاب وكان سوني الاحزاب هو تو سوني الله يتي تو دكانين سو سن قريتا وهمت كل امه برسولهم قوه الامه هي نفن ممونا تاره ده منزنسو ليا اخذو دومن سدكيش سدنكيش واتو سكاما شي دومن اكشيشي كو تو كوريشي بوسو ما يدشي باوا كما يد الله يقول وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا أوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين هذا من جد أبن دفكيتنا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكرون ويمكر الله يا عند كافري سكيين ما كنتي yaqtuluka kashisa aw yukhrijuka ko su koreka wajin yamkuru bika alladina kafaru yaqtuluka aw yuhbituka ko su koreka aw yukhrijuka ko su koreka duk wannan yana daga cikin abinda al'ummi suke gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam wajadalu bil baqi kuma suka yi jayayya da ƙarya sun san ƙarya suke yi amma suke jayayya da ƙarya in yudhibu bihi alhaq dan su kawar da gaskiya da wannan ƙaryar barin makarrinta sun yi wannan a akhadhuhu Allah yake sai na damke shi kai fa kana iqab ya hukuma ta kasance Allah yana ta maimaita wannan a cikin alqur'ani jami'i izna kuma Allah ya sa al'umma tarihin dan adam bai manta da wannan ba Allah bai mantar da al'ummomi tarihin mutanen annabi nuh da adawa da samudawa da fir'auna da sauransu ba domin yayi ta maimaitawa a cikin alqur'ani to domin wannan zamanto wa'azi jayayya da gaskiya ita ce al'adar kafirai kuma sawa'un kafirai din mabiya ko shugabanni amma mabiya su sai su ce an diga su da ai ga abin da malaman mu suka gaya mana ga abin da shugabannin mu suka gaya mana ga abin da kamar yanda Allah madaukakin sarki yace wa minan nasi man yujadilu billahi bighairi ilmi ويتبعوا كل شيطان مريض daga cikin mutane akwai wanda yake jayayya ba da ilimi ba yana bin dukkan sheitani ne saurin sa to baji kenan wanda shi ba shi da wani abu sai dai an zuga shi an ingiza kai sai zai fada shi kuma baya amfani da kwakwalwarsa baya amfani da wani abu na haske da wa'azi da Allah yake kanyawa a cikin zuciyar kowa baya sauraro an iza shi ya zamanto fasiri sai kuma waɗanda suke su manyan ne yayin da suke jayayya jayayya da jahilci dan su buce hasken gaskiya yace minan nasi man yujadilu billahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir an yafhi li yudilla an sabilillah wannan sune shugabannin wanda suke jayayya da ayoyin Allah ba tare da haske ba ba tare da shari'a ba ba tare da wani littafi mabayyani ba to dukkanin su Allah madaukakin sarki yace fa aqabtuhu nabiyan da shugabannin da mabiyan dukkaninsu Allah madaukakin sarki yana azabtar da su amma shugabannin a bayyane yake amma mabiya saboda sun yi biyayya ga wanda yake sun yi biyayya tare da rashin amfani da hankalinsu bayan gaskiya ta zo musu to sai Allah madaukakin sarki yace kadhalika haqqat kalimatu rabbika 'ala alladhina kafaru annahum ashabun nar to kamar haka ne kalmar kalmomin kalmar ubangijinka ta tabbata akan waɗanda suka kafirta cewa su ɗan wuta ne wato wannan shine inda Allah ya tsara a littafinsa cewa akwai waɗanda yake wato Allah da yake waɗannan za zai cika jahannama da su kalmar Allah sai ta tabbata kuma za ta tabbata din ka san cewa sun cancanci jahannama dan su ne suka yi abin da suka kai kansu zuwa cikin jahannama shine allazina kafaru sun yi kafirci to kamar yanda Allah ya halakar da waɗancan kamar yanda kalmar Allah ta azaba ta tabbata akan su haka kalmar Allah take tabbata akan dukkan wanda yake kafiri kalmar Allah ta riga ta tabbata akan kafir akan wanda ya kafirce ma Allah wanda ya ki wato wanda ya watsar da Allah ya kiyarda da yake imani da Allah san cewar shi dan wuta ne wannan tabbatar da san cewa waɗanda suka kafirta dan wuta ne kuma dalilin shiga su wuta shine kafirci ba dan su bakake bane ba dan su farare bane ba dan su ɗan wata kabila bane dan abin da suke ma kansu ne na in yarda da Allah in yarda da Allah shine ya sanya su suke jayayya da ƙarya mun su buce gaskiya ne ma ana jayayya da ƙarya dan a buce gaskiya hujja ta bayyana a gare ka ka gane amma kokari kake ka samu to me zan me wannan yake nufi me zan rusa wannan magana ne zan samu me research ya nuna kana kokarin ka san dukkan hanyar da za ka kawo wani abu maksudin ka guda ɗaya ne wato ka kare ka wannan abin da aka faɗa maka na gaskiya ita ko gaskiya ba ta karyatuwa sai wanda ya karyata ta ya san cewa makaryaci ne duk wanda ya karyata gaskiya ya san cewa shi makaryaci ne domin karya Allah madaukakin sarki bai yi gaskiya ta karyatu ba sai dai kai ka karyata kanka da kanka kamar yanda Amr bin al-As ya ce ma Musailima kai ka san cewa na san sai karya ka ce saboda shi kansa makaryaci din ya san karya yake to amma kun ba hali irin na shaitan ba menene bai sai ka take ka san ƙarya take amma ka ce a ba ƙarya nake har sai kun shi da ainihin halin shaitan to irin waɗannan halaye fa su alqur'ani yake nusar da mu dan mu guje su kuma suna zuwa ma daidai kun bani adam suna zuwa ma daidai kun bani adam a cikin mu'amala za ka ga wanda yake mu'amala a haka irin wannan sai yake masa wa'azi da lubufi da sauƙin kai don ya gane wannan cutar da take tare da shi cuta ce da fusga ta ɗabi'ar shaiɗan ɗabi'a ce ta shaiɗan bayan kuma kai ɗan adam Allah ya sa maka ɗabi'a irin ta mala'iku amma kuma ka yarda ɗabi'ar shaiɗan ta fusge ka to wanda duk kake ganin sun faɗa cikin kafirci da wannan sun sallama ɗabi'ar sarki da Allah ya halicce su da ita sun miƙa wuya da ɗabi'ar shaiɗan shi yasa ake ɗan aljanna mala'iku za su ce musu ibtu kun tsarkaka ai kun tsarkake kanku daga ɗabi'ar shaitan kun su kwanci da kyakkyawar ɗabi'a ta mala'iku wanda annabawan Allah suka zo su gata ta a cikin ɗan adam Allah sun yi cikin masu rabo wa sallallahu sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا يدركه الأولون والآخرون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا Allah muna roƙonka ƴan uwanmu da suke mana wasiya ne musu addu'a Allah ta biya musu buƙatunsu akwai ƴan uwanmu a Alhaji Kabiru da yake zuwa wannan majalisi wanda muke yi ma mahaifiyarsa addu'a to Allah ya karɓe ka muna roƙonka Allah ka karɓe ta cikin rahama Allah ka gafarta mata abin da kake bayarwa na matsayi ga waɗanda suka mutu a cikin ranakun azumi Allah ka tabbatar mata Allah ka soka bayanta Allah ka haskar kabarinta Allah ka amintar da ita daga azabar kabari Allah ka shigar da ita aljanna Allah ka tada ta da ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai ɗan uwanmu ma shi ma makwabcin wannan masallaci wanda matarsa almajirar wannan majalisi ne Alhaji Salisu Ahmad wanda kwanaki uku da suka wuce ita ma ajalin ta ya sauka na roƙon ka Allah ka gafarta maka
amin
Allah ka sa aljanna makomarta
amin
Allah ka aminta da ita daga azabar kabari
amin
Allah ka sa kabarin ta zama to dausayi daga cikin dausayin aljanna
amin
Allah ka ba wa wanda ta bari hakuri
amin
Allah ka sauka bayan ta
amin
masu neman addu'a a maza da mata Allah ka biya musu bukatun su
amin
ba mu sa lafiya muna roƙon ka Allah ka sa shi kafaɗin su
amin
sai ɗan uwan mu wanda yake cikin wannan na da ɗaya daga cikin masu hidimar wannan masallaci wanda iyali sa take tsugume neman haihuwa za a yi mata aiki muna roƙon ka Allah ka aminta da ita Allah ka raba su lafiya Allah ka azza Allah ka sanya abin da za su haifa ya zama to lafiyayye da ƴan uwa da muke da su a majalisar dokoki sun nemi mu tsananta addu'a akan halin da wannan ƙasa take ciki muna roƙon ka Allah ka saka musu da alkhairi Allah dama muna roƙon ka kan halin da wannan ƙasa ta mutu ciki Allah muna roƙon ka aminta da mu
amin
Allah kai shirya mana alkhairi a wannan ƙasa ta mutu
amin
Allah dukkan wani mummunan shirri da ake shirya wa wannan ƙasa Allah ka watsa shi
amin
Allah ka kare wannan ƙasa da tsaronka
amin
kare ta da kariyarka
amin
Allah ka inganta wa wannan ƙasa masu mulki na gari
amin
Allah ka inganta Allah ka kaddara wa wannan ƙasa masu mulki na gari
amin
kuma muke da su a yanzu Allah ka kyautata mulkin shi
amin
Allah ka shirya da su ya zuwa ga abin da zai kyautata rayuwar al'umma
amin
abin da zai tabbatar da izza a wannan al'umma
amin
abin da zai ije dukkan wani mummunan makirci ga wannan al'umma
amin
Allah ana yin shirin makirci musamman ga musulmin wannan ƙasa musamman ga musulmin wannan ɓangare na wannan ƙasa Allah muna roƙon ka isar mana
amin
Allah ka isar mana
amin
Allah ka isar mana
amin
sallallahu alaihi wa sallam الذين كفروا الله يكف عنا بأس الكفار
أنت
أشد بأسا وأشد تنكيلا
أنت
أشد بأسا وأشد تنكيلا
حميد
لا ينصرون حميد لا ينصرون
حميد
لا ينصرون
سبحان
ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
يا الله 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 يا